فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد yawwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da saduwa a wannan yammaci na ranar Lahadi 4 ga watan Ramadan na shekara ta 1436 wannan rana ta yi daidai da 21 ga watan 6 na shekara ta 2015 ta miladiya yau zamu tashi a cikin karatunmu na tafsirin alqur'ani mai girma da muke a wannan masallaci na alqur'an zamu tashi aya ta 71 a cikin suratu yunus bi idnillah zamu amsa tambayoyin da suka zo tambaya ta farko ina hukuncin mutum ya tashi da janaba sai ya manta yayi wankan sabulu shi wankan janaba wanka ne na ibada aikin ibada ne dan haka yana buƙatar niyya da haka idan mutum yayi wankan sabulu ba tare da yayi niyyar wankan janaba ba da yi wankan janaba ba dole sai ya kudurci niyya saboda fadin annabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa amma yayin idan ya shiga da niyyar cewa zai yi wankan janaba sai ya hada da sabulu yayi idan dai wankan ruwan da ya amfani da shi ruwa ne wanda yake sabulun bai bata shi ba ruwa ne mai tsarki kuma yayi da niyya wannan wankan da yayi duk da yake na sabulu ne amma yayi niyyar wankan janaba wannan ya wadatar da shi ga wankan janabarsa idan dai ba yayi da ruwan sabulu bane kamar alal misali yana amfani da shawa da take kwararar da ruwa daga sama yayi wanka ya wanke jikinsa gabaki daya ya riga ya kullaci niyya yayi wankan janaba ya tsarkake kansa sai dai wankan janabarsa tawayayye ne dan bai yi shi ta da sauran sunnoni ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam in zai yi wankan janaba yana yin wanka daban da irin wankan da yake yi na sanyaya jiki zai wanke najasa daga jikinsa sannan yayi alwala sannan yayi wankan kuma wajen wankan yana wanke kansa har sau uku ya tabbatar ruwa ya shiga ciki ya bubbuga kansa don ruwa ya shiga ciki sannan ya kwarara ruwa a sauran jikinsa baki daya to kaga idan ba yayi wankan da irin wannan sifar ba wannan duk waɗannan sunnoni sun kubce masa ladansa tawayayye ne amma yayin da yayin shi da niyya da kuma ruwa wanda take mai tsarki mai tsarkakewa wankansa kuma ya gane jikinsa gabaki ɗaya da ruwa wannan yayi wanka na janaba a bisa shari'a ya tsarkake kansa amma kuma ya rasa waɗannan sunnoni saboda haka al'aula mutum yayi wankan janaba kamar yanda ya zo a cikin bayanin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani abu da ake kira maja down yanzu mutum zai bada kuɗi kalilan sai a sa masa kuɗi masu yawa a GSM Allah ya saka da alkhairi ban gane ba haka kawai za su baka kyauta? A'a, ina zuwa. Kowa ne yasa ake masa haka ko kuwa kacici ne? Na'am? Aha, okay, na gane. Bonus ne ake yi. Idan ka saye shi a cikin wani lokaci, za a baka wannan ƙarin. Babu laifi ciniki ne saboda su abinda suke sayarwa ba kuɗi bane suke baka abinda mutane yawanci ba sa fahimta kenan airtime ba kuɗi bane airtime hidima ce ake sayarwa saboda haka idan ka bada 200 an baka airtime na 400 kuma an ce za ka yi amfani da shi zuwa wani lokaci ƙayyadadde kai da wannan ciniki ne wanda yake halattacce bayyananne babu garar a ciki babu riba ba riba bane tunda ba bashi suke ba kuɗi bane wannan airtime din ba kuɗi bane alal misali idan kana da airtime din 400 a cikin wayarka ba za ka je ka samu mai kanti ka ce ga waya ta yi magana ta minti 400 ni kuma ka bani abu kaza ba sai in ya yadda ya zamanto jinikin ba ni gishiri in baka manda, amma wannan airtime din ba kudi bane, saboda haka bari ba wi bane, riba ba za ta shiga cikin sa ba wajen mubadala. An fahimta? Duk da an kira shi naira 100 katin naira 1500, an kira shi naira 1500, ba naira 1500 din bace a cikin wayarka, airtime din ne, haja ce, saboda haka bari ba wiya bace, dan haka babu zancen riba a cikin sa wajen mubadalar sa. An fahimta? Wannan yana da muhimmanci mutane su fahimci wannan. Airtime ba kuɗi bane, saboda haka bari ba wi bane. Dan haka kamar abinda ake yi na kan cewar ka je ka sai a MTN su baka bashin airtime na 500, amma idan ka su baka bashin su baka bashin airtime na 500, amma in ka tashi biya za a zabtare maka saboda 500, wannan ba riba bane, sun sayar maka ne bil ajal, ba riba bane, tunda wannan kudin ba riba wi, wannan airtime din ba riba wi bane, ballantana a ce mithlan bi mithlin yadan bi yad. Arribawiyat su ne ake musu haka, adh-dhahabu bidh-dhahabi wal fiddatu bil fidda wal burru bil burr wal sha'iru bil sha'ir, da sauran ribawiyat su ne ake musu wannan. Kuma kudi naira ana daukan kudin adh-dhahabu wal fidda domin thaman ne, yana da thamaniya, shine farashin abubuwa, amma airtime ba farashin abubuwa bane, ba ribawi bane. Saboda haka kamar wannan ma idan suka yi suka ce zaka bada 200, za a baka airtime na double, wato 400, amma da sharadin cewar kai amfani da shi kafin karfe 12, wannan an sifan, wato an bayar da wata haja ne da wannan sifar, kuma kai yadda babu, akwai yadda babu cin dukiya ba da haƙi ba, babu riba, babu gharar, babu jahala, ba wani abu wanda yake bata ciniki, dan haka wannan ya halatta, babu wani abu na haramci a cikin sa, wallahi ta'ala a'ala. Sai kuma idan ka ga mutum zai saba ma Allah, to a lokacin zaka yi masa nasiha ko sai ya gama sabo da masla da masalaha, a lokacin zaka hana shi, in ya gama sabo kuma ka taimaka masa wajen saba ma Allah kenan, musamman idan ya zamanto saban wanda yake ya halarci ya kunshi ta'addanci. Alal misali kaga mutane suna shirin za su je su sata ko za su je su fade, sai ka bari sai da suka yi barnan, sannan ka zo ka gaya musu, ko bayan kuma kana da ikon ka gaya musu, ka taimaka musu a cikin saban Allah. Idan ka ga mutum zai yi lokacin ya kamata, in kana da iko sai ka yi masa, in baka da iko ne to sai ka bi abin a cikin zuciyarka kawai, wa zalika adaful iman. Sannan wannan tambayar wanne ne yafi falala, lokacin da mai karatu yake karatu za a bi shi ne ko ko za a saurare shi ne? Domin ko da dama naji mutane na bin Malam Sa'idu, ko menene hikimar hakan? Allah ya bamu damar amfani da abin da ake karanta mana, amin. Eh, ko yaushe ana yawan tambayi, duk shekara sai mun yi wannan tambayi, ko ba za mu gaji ba muna yi. Alkur'ani yayin da ake karatun sa sauraron sa ake, yayin da ake mutum ɗaya yake karatu ake sauraro. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu, in aka karanta alkur'ani ku saurari karatun, ku yi kawai. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da yaji yana sallah wani yana karatu yace mali unaza'ul qur'an, me yasa ake jayayya da ni a cikin alkur'ani? Ya hana, saboda wajibi shine ka saurara. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa yayi wannan ibadar, yace ma Abdullahi ibn Mas'ud karanta min alkur'ani, yace ya rasulullah a aqra'u alayka alkur'an wa alayka unzil, in karanta maka alkur'ani bayan kai aka saukar ma da shi? Yace inni uridu an asba'ahu min ghairi, ina so in saurari karatun daga bakin wani na. Saboda haka ya saurare shi ya karatu. Na haka yayin da ake karatun alkur'ani ka saurara, domin akwai albarka da ake samu a cikin sauraron, kamar yadda yake akwai albarka a cikin karatun ka karanta, to yayin da amma ake yi albarkar tana cikin ka saurara ne, ba ka bi karatun ba. Shi yasa a cikin sallah aka ce yayin da liman yake bayyana karatu, kada mu yi karatu tare da shi a cikin sallah, sai dai mu saurare shi. Aka ce man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'a, wanda yake da liman to qira'al liman a cikin sallah ita ce qira'arsa. Saboda haka wajibi yayin da ake karatun alkur'ani ka saurara, wannan ya fi maka alkhairi bisa ka ce kai ma za ka yi karatun a wannan lokacin. Saboda akwai mafasid, akwai abubuwa na rashin maslaha masu yawa,
a cikin bin karatun tare da mai karatun. Na farko za a rikita masa karatu, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mali unaza'ul Qur'an, ya hana ai wannan dan me ake jayayya da ni wajen alqur'ani. Sannan na biyu, zaka kawo tashwishi ga wanda su suke sauraron karatun, mai karatun za su saurara ko kai za su saurara, wanda yake wannan mafsada ce. Yayin da wani zai kullace ka, akwai wani mara hakuri, idan yayi sai ya ce kai Allah ya isa da wannan mutane, sai Allah ya santa bishi, ka shiga cikin haƙinsa, ka hana shi ibada, musamman a cikin jama'a ne. Saboda haka akwai mafasid da dama wanda a fikihun mutum shine ya san irin waɗannan, ya riko da maslaha da tafi a inda kuma ta dace, ya kada ya ce zai yi maslaha wadda take koma bayan maslaha da tafi girma. Maslahar da tafi girma da tafi alkhairi shine sauraron karatun, musamman a muƙami irin wannan. Sannan wannan bayan addu'a fatan alkhairi Allah ya amsa, yace dan Allah menene ingancin wannan hadisin da aka ce za a tambayi mutum akan alqur'ani a cikin kabarinsa, ko kuwa tambaya yace ko kuwa za a karanta wannan ko za a tabbiye ko mene. Allah ku rinka rubuta yanda zamu gani, kun san yanzu mu zamanin namu daban da naku, wataƙila ku inda kuke rubuta ta din ku ba yanda mu muke rubuta ta ba mu a zamanin mu, kuma kun san sai da mun zari muke karatu, dan haka sai ku dan rinka karatun yanda za a gane. Za a tambayi mutum abubuwan da za a tambayi mutum abubuwa guda uku ne: wane ne ubangijinka, menene addininka, menene amsarka a wannan mutumin da ya zo maka shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan abubuwan guda uku ake tambaya a cikin kabari. Saboda haka in tambayarka akan alqur'ani, akan abin da ka karanta na alqur'ani a cikin kabari bai zo ba kan da ya zo a cikin sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai dai ya zo cewa alqur'ani yana ceto tun a cikin kabari, musamman suratul mulk kamar yanda ya zo tana ceto ta hana ma mutum ai masa azabar kabari. Karanta ta kullun da daddare daga cikin albarkarta shine tana tsare mutum daga ai masa azabar kabari. Idan mala'iku sun zo ta ko'ina ta jikinsa, za su rike shi, za ta zo ta tsaya tsakaninsu da shi. Wannan yana daga cikin albarkar alqur'ani, musamman wannan sura suratul mulk, shi yasa sahabbai suke kiranta al-munjiya, mai tsirtarwa daga azabar kabari. Sannan ina neman ƙarin bayani akan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya sauke alqur'ani fiye da kwana uku ba zai fahimci alqur'ani ba. Wannan ina jin mun yi bayani jiya cikakke, watakila tambayar sa ta tun shekaran jiya ce, amma ta jinkiri bata zo ba sai yau. Amma a tambayar farko yace ingancin hadisin da aka ce za a tambayi mutum akan alqur'ani a cikin kabarinsa. Ban san wannan hadisin ba, musan hadisin da yake nufi ba, kuma ni ban taba tsayuwa akan wannan hadisin ba. Hadisin da na sani ne tambayar kabari, hadisin Al-Bara'u ibn Azib ne, wanda yake cikin Mu'jamul Kabir na Tabarani, wanda Ibn Kathir ya kawo shi da doguwar riwayarsa a cikin tafsirin suratul A'raf, karkashin fadin Allah ta'ala: wa nada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana, innal ladina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwabus sama'i wa la yadkhuluna aljanna hatta yalija aljamalu fi sammil khiyat. Tambayar karshe, muna jan hankalin mutane su dinga dauke motocinsu. To yawa, wannan bayani ne na ƴan uwanmu ƴan masu kula da harkar tsaro a wannan masallaci in hizba. Ga abubuwa guda uku da suka kawo, wanda a matsayin ka'idodi ne da ana neman jama'a da Allah ku bada haɗin kai. Abubuwan nan da waɗannan ƴan uwana mu suke yi, ba sa zama su zo su ji karatu tare da mu. Lokacin da ake sallah suna haƙura su yi sallar su daban, ba sa samun ladar jam'i domin su tsare lafiyar mu, tsare dukiyoyin mu. Wannan abin da suke fardu kifaya ne, sun ɗauke mana. Saboda haka muna roƙon Allah ya ba su ladar, amma ana buƙatar jama'a a ba su haɗin kai kan abin da suke. Sau da yawa mutum baya so a ce masa kayi kaza kayi kaza, yana ganin a kyale shi da ƴancinsa. Idan aka kyale kowa da ƴancinsa, sai a yi ta ci barkatai, ba abin da zai miƙe, domin kowa yanda yake so ya saba da yanda wani yake so. Saboda al'ahwa, kowa irin abin da yake cikin ransa daban ne da na kowa. To shi yasa ake bin ka'ida, domin kowa ya huta. Idan kowa ya ce tasa nasa san ran shine ka'idarsa, shikenan sai mu zamanto dawa. To daga ciki suka ce, na farko suna jan hankalin mutane, su dinga dauke motocinsu daga cikin masallaci kafin lokacin tafsir, saboda mutane ana zama a harabar masallaci don aji tafsir. Idan motoci mutane suka zo suka sanya, kaga sun tsare ma waɗanda suke su ne suka fi maslaha, su ne mutane. Akwai wajen da za a aje motoci a waje a filin sukuwa, kuma akwai ƴan sintiri masu su cikin ƴan ummin hizba da suke sintiri don a tabbatar an tsare dukiyoyin mutane. Na biyu, masu zama a sahun gaba suna tsarin waje da ake zama daga tsakiyar, wato su dinga barin waje da ake zama daga tsakiya saboda cikowa, wato wajen da ake tsayawa don ai karatu din, su ba da dama a nan wajen. Sannan mutane su ringa tashi daga an idar da sallah ba sai an yi musu magana ba, wato bayan sallar la'asar, lokacin da za a shirya wajen karatu. Mutane kada su jira sai an zo an ce ku tashi jama'a, za a sa tebur. Duk wannan abubuwa ne wanda ake neman haɗin kan jama'a. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu albarkacin wannan wata. Duk abin da ya sa ake wannan kenan, ba wani abu bane neman albarkar da ke cikin wannan watan, shine duk ya sa muke wannan taro.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. فإن توليتم فما سألتكم من أجل إن أجلي إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا وانظر كيف كان عاقبة المنذرين.
الله جل وعلا ya ce a cikin waɗannan ayoyi masu albarka, watlu alaihim naba'a Nuh, ka karanta musu labarin annabi Nuh. Attilawa shine alqira'a, wato ka karanta musu daga cikin abinda kake karanta musu na alqur'ani, ka karanta musu labarin annabi Nuh alaihi salam. Shine awwalur rusul, kamar yadda yazo a hadisin Abi Dharr, shine farkon manzanni. Idh qala liqaumihi, yayin da ya ce ma mutanensa, ya kauni, ya ku mutanena, in kana kabura alaikum maqami, idan tsayuwa ta matsayina a cikinku yana tsananta a gare ku, wa tadhkiri bi ayatillah, da kuma wa'azina gare ku da nake yi muku shi da ayoyin Allah, in ya indu in shi ma wannan ya tsananta a gare ku, fa ala Allahi tawakkaltu, to ga Allah na dogara. Fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum, sai ku hada al'amarinku ga baki ɗayanku tare da shuraka'akum, tare da wato ababan bautarku ba Allah ba. Thumma la yakun amrukum alaykum ghumma, sannan al'amarin naku kada ya zamanto abu ne da kuke boyewa a kanku, wato ku yi shi a bayyane. Thumma qudu ilayya, sannan ku yi hukunci mai saduwa da ni, ku yi hukunci a kaina da dukkan cutar da kuke so ku yi a kaina. Wala tunzirun, kada ku saurara mu. Fa in tawallaytum, idan ku kuka juya baya ba ku yi imani ba, kuka ci gaba da ƙaryata ni, fa ma sa'altukum min ajr, to ban tambaye ku wani lada ba. In ajriya illa ala Allah, lada na bai kasance ba face a wajen Allah. Wa umirtu an akuna minal muslimin, kuma an umarce ni na zamanto a cikin musulmi fa kadzabuhu sai suka karyata shi fa najjaynahu wa man ma'ahu fil fulki sai muka tsirtsirtar da shi da waɗanda suke tare da shi a cikin kwalakwale a cikin jirgin ruwa waja'alnahum khala'if muka sanya su sune mamaya masu mare gurbin waɗanda suka wuce a bayan ƙasa wa aghraqna alladhina kadzabu bi ayatina muka nutsar da waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu fanzur kaifa kana aqibatul mundharin ka duba ka gani yaya ƙarshen mutane waɗanda suke yaya ƙarshen waɗanda aka yi magargadi ya kasance Allah madaukakin sarki ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya karanta ma wato al'ummarsa labarin annabi Nuhu ɗaya daga cikin uslubin wa'azi da isar da saƙon Allah kenan ga mutane Allah madaukakin sarki a ayoyin da suka gabata ya kawo hujjoji na hankali ya yi rantsuwa wajen bayyana gaskiya domin mutum ya san maganar muhimmiya ce akwai waɗanda ƙarfin gaskiyar magana ce take sa su suke imani to Allah ya ƙarfafa maganarsa da rantsuwa ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantse wajen isarwa Allah ya yi wa'azi to sannan kuma yanzu wani salon shine Allah ya yi wa'azi da yin izina ga abin da ya sau ga tarihin al'ummomin da suka gabata domin a cikin kissar annabi Nuhu akwai izina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa ai wannan abin da yake yi na kiran mutane zuwa ga addinin Allah da bayanin gaskiya da maimaitawa bayan maimaitawa da daukan lokaci mai tsawo wajen yin wannan ba abu ne wanda yake sabo ba a cikin sunnar Allah annabi Nuhu shi ma haka yi kuma a cikin wannan akwai uswa wato akwai kyakkyawan kwaikwayo gare shi cewar sunnar Allah haka take tare da annabawa da mutanen kirki a cikin mutanensu annabawa da mutanen kirki yayin da suka zo ba su same ta da sauki ba daga wajen makaryata ba su sami wato sauki ba wajen kiran da suka yi ga mutanensu saboda haka shi ma yanzu da yake samun wannan tsanani wannan ba wani abu bane sabo don haka kada ya kunci da ƙaryatawar da ake masa domin wannan ita ce sunnar Allah tare da mutanen kirki ba su taɓa samun al'amari da ya zo musu cikin sauƙi ba kuma haka zalika su waɗanda suke ƙaryatawa su yi izina da kan cewar waɗanda ma fa suka ɗauki lokaci mai tsawo suna ƙaryatawa su yi ma annabinsu su yi ma annabinsu su yi wannan bai sanya su sun tsira ba ya ƙarshen su ya kasance kamar yadda ƙarshen mutanen annabi Nuhu ya kasance haka su ma ƙarshen su ya kasance mutanen annabi Nuhu suna daga cikin al'ummomi waɗanda suka zo a bayan ƙasa su ne farkon al'umma da aka aiko musu da manzo shine annabi Nuhu wanda daga cikin sulalar annabi Adam ne kuma shine manzon Allah na farko ba a bayyana mana a wani waje mutanansa suka zauna ba a wani waje suka zauna amma bayanin tarihi yana ƙarfafa cewar sun kasance sun zauna a cikin ƙasar Iraq ne amma babu hujja a cikin alkur'ani ko hadisi akan wannan sai dai binciken tarihi da abin da yake a cikin labarurrukan Isra'iliyat inda suka zauna ba zai amfane mu ba shi yasa ma alkur'ani bai gaya mana ba sunna annabi sallallahu alaihi wasallam bata bayyana mana ba abin izina shine yaya suka yi da saƙon Allah da ya zo musu menene raddinsu ga annabawa domin wannan shine abin da yake muhimmi domin mu in mutu a kabari abinda za a tambaye mu kenan yaya raddinmu ga annabin Allah da ya zo mana to shi yasa ake gaya mana raddin waɗannan ga annabin Allah da ya zo musu da ya zamanto raddi ne na ƙaryatawa to Allah ya bayyana uƙubarsu wannan shine muhimmi mu san sunnar Allah wajen waɗanda suka ƙaryata saƙon annabawa Allah maɗaukakin sarki ya ce ma annabi Nuhu ya ce ma mutane ya kira mutane yayin da Allah yake tunatar da mu yayin da annabi Nuhu yake kiran mutanansa da wannan uslubi na wa'azi da yake cewa ya qaumi ya ku mutane na wanda ke a cikin wannan akwai amfani da uslubin da zai soyar da waɗanda ake ma wa'azi ya zuwa ga mai musu wa'azi yayin da zakai ma mutane wa'azi ba zuwa zakai kace ya ku yan bid'a ya ku waɗanda suka kangare mu hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a da wato khitabi na muladafa kuma wannan yace ya qaumi domin ya qaumi dinan ya qaumi ne amma kusan a larabci ɗaya daga cikin hanyoyin da ake kiran almunada almudafu ila alya'il mutakallim shine a shafe alya a tsayar da kisrar ta ishara gare ta a ce ya qaumi ya ku mutane na da yace idan matsayina yana tsananta a gare ku me matsayi wato cewar ni annabin Allah ne abin mai tsanani ne a kansu kamar yanda mushrikai suke ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam suna ganin ta yaya za a yi a cikin mutane baki daya shi Allah zai zaba laula unzila hadha alqur'ani ala rajulin min alqaryatayn azim me yasa ba a saukar da wannan alqur'ani ba akan wani mutum mai girma daga cikin mutanen alqaryatu guda biyu makka ko ta'if sai aka dauko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tare daga matsayin sa fa sun sai yana daga cikin manya-manyan gidaje a cikin su kuma yana da matsayi a cikin su amma saboda kangara kawai to irin wannan ne kamar yanda aka ga mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ga mu annabi nuhu shi yasa yace in kana kaburu alaikum maqami in wannan matsayin nawa tsayuwata da ne a cikin ku a matsayina na manzanci shine yake tsananta a gare ku kuma wa'azin da nake muku ya tsananta a gare ku ya ishe ku domin yayi wa'azi annabi nuhu ta dukkan hanyoyi qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazirhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra uslubi daban-daban ya bisu har ma wato sai su lullube kansu da wato gefar rigar su suna lullubewa haka su rufe kansu shi yasa zaka ga malaman mu lokacin muna yara idan mutum yayi irin wannan da babbar rigar sa ya sabe babbar rigar sa ya rufe gefan kunnan sa sai a hana shi saboda al'adar mutanen Nuhu annabi Nuhu ne ba a so mutum yayi al'adar kafirai ba a so yayi al'adar kafirai tunda wannan yana daga cikin abin da yazo daga cikin shar'u man qablana abinda Allah ya mana hikaya ba a raddin sa ba shi yasa ba a so to yayi musu wa'azi da salo-salo da uslubi daban-daban duk ba su karba ba to shine sai ya ce musu idan dai wannan abin ya tsananta a gare ku kuma kun yi tsaya akan cewa ba za ku yi imani ba to ku hada al'amarin ku gabaki daya kuma kada ku koye komai ku bayyana sannan ku yi hukunci a kaina da dukkan wata cuta da za ku yi min ku yi min kada ku saurara mu wannan shine wato abin da matsayi da yake kaiwa na annabawa da yayin da mutanen su za su zo su yi mujahara su ce to babu sauran al'amari hukunci za su yi akan wannan annabin ko dai su kashe shi ko su kore shi to a lokacin nan ne sai Allah ya musu wahayi fa auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin wastaftahu wa khaba kullu jabbarin ayin suka nemi fatahi suka nemi to Allah mai gaskiya ka bayyana shi makaryaci ka halaka shi wannan akwai matsayi da annabawa suke yin wannan to shine annabi Nuhu yayi ma mutanansa cewa ku hukunci a kaina kada ku saurara mu in ku kunki to na yace fa ma sa'altukum min ajri da ma can ban nemi komai wani na lada daga wajen ku ba wannan kun ga sunnar Allah ce tare da annabawa ba sa daukan ba sa kallafa ma mutane wani abu domin kada su dauka kada mutane su dauka wato wani abun amfani suke nema da wa'azi haka Allah madaukakin sarki ya yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta masa cin zakka dan kada ma a dauka cewa wa'azin da yake yi dan a dauki nauyin sa ne dan a biya shi dan a bashi haraji ne Allah ya ce am tasaluhum kharja fa kharaju rabbika khair wa huwa khairur raziqin ko ka tambaye su haraji ne ka dora musu jangali ka ce sai kun kawo sakamako sai kun kawo kudin laraba sai kun kawo kudin makaranta sai kun kawo kudin kafan alkalami fa kharaju rabbika khair sakamakon ubangijinka shi ya fa alkhairi wa huwa khairur raziqin shine fiyayen masu azurtawa kun ga Allah madaukakin sarki ya haramta masa cin zakka amma ya yalwata masa arzikinsa gabaki daya mafatihu khaza'inil ard mabudan taskokin duniya baki daya aka danko yana bacci aka mika a hannunsa aka sanya a hannunsa sallallahu alaihi wasallam ga baki daya mabudan taskokin arziki Allah ya bama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma tare da wannan bai bar duniyar da komai ba abinda duk ya zo masa gare su yake komawa shi ko sadaka da take wajiba da dole sai an bayar yace ba shi ba ƴan uwansa ba shi ba ƴan uwansa to haka ma annabi Nuhu yace fa ma sa'altukum min ajri ban tambaye ku wani lada ba ada ban tambaye ku ba yanzu ko ba zan fara ba in ajriya illa ala Allah ba wai bana san ladan bane amma ba daga wajen ku ba daga wajen Allah wa umirtu an akuna min almuslimin a cikin fadin wannan da annabi Nuhu yayi an umarce ni na zamanto cikin musulmi akwai tabbatar da cewa dukkan annaba wannan akan addinin musulunci suke kaga annabi Nuhu yana cewa an umarce ni in zamanto cikin musulmi annabi Ibrahim yace rabbana waj'alna muslimain laka Allah ka sanya mu da ni da dana Isma'il mu zamanto musulmi gare ka yace wa wasabiha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun Ibrahim yayi wasici ga ƴaƴansa da Yaqub kuma shi ma yayi wasiya ga ƴaƴansa cewar Allah ya fifita muku addini kada ku kuskura ku mutu face kuna musulmi Annabi Musa shi ma haka yace ma al'ummarsa kamar yanda zai zo mana nan gaba a cikin ayoyi kadan da za su zo daga nan baya فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم وإن فرعون لآل في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين annab Musa yace ma mutanansa ya ku mutane na in kun kasance kuna imani da Allah to ku dogara gare shi in kun kasance musulmi shi ma annabi Isa mutanansa haka suka ce ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين الله مدوكين سركي فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون من إيمان دا الله كي شيدا شوى مو مسلمين الحواريون مبيا النبي عيسى النبي يوسف شما هكي يتي فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين يتي يا الله كيني كاجها للتسمى دا كسا كتوكرينا إنا مسلمي كتوكرينا إنا مسلمي كاجا النبي يوسف ديزو تنكا فن النبي موسى سو داك وانا الشيداني غا أبند من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي يتي وادن جميد النباوة يتي الأنبياء أولاد الله دينهم وأمهم شتى ودينهم واحد وتؤنبوا يائن أباني وتؤباد يا قواد أوسا يائن سماتا دبن دبن وتقواد شريعة ودينهم واحد أما الدين ستيني لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا قوة لنكم من سيامة الشريعة دهينة سمدات أنبوا قباكيت ينسو addininsu guda daya ne shine addinin musulunci ga annabi Nuhu yana cewa wa umirtu an akuna minal muslimin an umarce ni da na zamanto cikin musulmi kuma a cikin fadin annabi Nuhu da wannan yana fada mana ka'ida muhimmiya ta wa'azi cewa mai wa'azi in yana son wa'azin sai zamanto da gaskiya to ya aiwatar da abun akan kansa baya zamanto waɗansu kawai yake cewa su yi ba shi bai yi ba yace da nake ce muku ku zama musulmi ni ma kaina an umarce ni in zamanto musulmin kamar yanda Allah madaukakin sarki yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin da Allah yace masa ya faɗi shikashikan tauhidi sai yace da wannan aka umarce ni kuma ni ne farkon waɗanda suka musulunta wato ba cewa yake ku ku miƙa wuya ga Allah ba shi ko ba zai yi ba yace ku yi sallah amma shi yana zaune shi ya riga ya kai matsayin da baya sallah ku yanzu ku tayi daga baya kuma za ku kai wannan matsayin a'a ba shine manhajin annabawa ba su ne farko to dukkan mai wa'azi in yana son wa'azinsa ya zamanto ala tariqil anbiya a tafarkin annabawa da manzanni haka ya wajaba ya kama ya zamanto ya aiwatar da abin a kansa ya tarbiyantar da kansa ya mika wuya ga Allah da kansa sannan yayin da yace wa mutane su mika wuya ga Allah sai magana ta zamanto da gaske yake sai tai tasiri kada ka zamanto cewar kana fada amma kana sabawa amma wannan ba yana nufin cewar idan baka aiki da abu kada ka fada ba a ka koye ilimi ka fada ko baka yi shi kansa fadan amma yayin da kake fada kana ga ma kai ma zuciyarka kana ga mutane kai ma kana fada dan ka zamanto da kai da su duk ga baki daya duk inna kullun fiha duk kokari nake mi wajibi ne ni amma idan mutum yace sai ya gama sannan zai zo yayi wa'azi to ba zai taba wa'azi ba wannan ya yi daga cikin hanyoyin shaytan da yake hana malaman ya dan kofar da su su ki wa'azi sai yaushe zaka je kai wa mutane wa'azi kai kaza kai kaza kai kaza sannan kace zaka yi wa'azi ƙarya kake yi haka shaytan zai rinka gaya ma mutum yaushe ka zama malamin yaushe kai aiki da ilimin naka to kada kai wannan kai isar kuma kai ba ka ce sai ka yi ba sannan zaka isar a kana isarwa kana yi domin shi nafsu rai mu'alaja take bukata tana bukatan tarbiya kullun a cikin yi ake kullun a cikin yi ake har sai Allah ya kai ka ka samu ka zamanto masu annafsul mutma'inna wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah ya bashi wannan ran Allahumma inni as'aluka nafsan mutma'inna tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa taqna'u bi ata'ika Allah ina roƙonka ka bani rai mai nutsuwa a cikin da'ar Allah mai imani da saduwa da kai mai yarda da abin da ka raba mu mai kuma wadata mai kana'a da abin da ka bani to annafsul mutma'inna rai wanda take mai nutsuwa ita ce wanda take Allah madaukakin sarki ya sanya ta ba ta umartan mutum da sako ko ta umarce shi da sako Allah ya sanya masa linzami da kuma mai wa'azi wanda yake wa'azi muryar mai wa'azin tana da karfi dake ka san akwai murya biyu a cikin zuciya akwai murya shedan akwai muryar mai wa'azi ta mala'ika to wanda yake da annafsul mutma'inna muryar mai wa'azi ta fi karfi yanda yake koda nafsu ta sawwala masa yayi abu tana cewa karkai Allah ya hana Allah ya hana sai ya samu karfin yi ma kansa linzami wani ko wannan muryar ba ta da karfi da kyar ake jinta amma dai tana nan gurgurdan sakon yawan sakon mutum ne yake sa ba a jin wannan muryar sai zaman to yana yin abu gaba gadi to shine wanda yake mai rai wanda take al'amaratu bisu mai yawan umarni da mummuna saboda haka wannan rayuwar mu'alaja ake yi mujahad shine jihadun nafs yaki da zuci duk kokari ake a tsaya a kamanta abu Allah kullun a cikin kokarin bin Allah ake to wannan ita ce mujahadar da idan mutum ya kasance a cikin ta Allah zai shirye da shi tafarki daidai wal ladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana waɗanda suke kokari a cikin bin hanyar yardan mu to lallai wallahi zamu shirye da su zuwa ga tafarkan mu saboda haka wannan duk bayani ne akan wa umirtu an akuna minal muslimin dinna a cikin mujahada ake bukatar mutum kullun ya kasance kuma wannan albarkar wato manhajin annabawa kenan kan mutum ya zamanto kada ya manta da kansa wajen umarni da kyakkyawa da hani da mummuna sannan Allah madaukakin sarki ya bamu labarin yaya karshen mutanen annabi Nuhu yake sai suka karyata shi ba su yi imani ba sai suka karyata shi Allah ya ce sai muka tsirtsirtar da shi fanajjainahu muka tsirtsirtar da shi marratan ba'da ukhra domin shine ma'anar fanajjainahu amma kaga a cikin suratul shu'ara fa anjainahu yace fa anjainahu wa ahlihi Allah madaukakin sarki ya tsirar da shi da iyalansa haka zalika a cikin suratul safat haka yace fa anjainahu muka tsirtsirtar da shi amma nan sai yace fanajjainahu muka tsirtsirtar da shi wato tamkar cewar abubuwan halakar da yake bukatar tsira daga gare su suna da yawa a kuma kowane irin abin halaka Allah ya tsirar da shi kenan ba kawai halakar da mutanen annabi Nuhu da aka yi shine kadai abin da Allah ya tsirar da annabi Nuhu daga gare shi ba dukkan wani abin ki da ake surantawa zai iya afkuwa gare shi shi annabi Nuhu da mutanansa Allah ya tsirar da shi daga gare shi to wanda yake kuma wannan ita ce sunnar Allah ga wato salihan bayi da annabawa to kun ga wannan a cikin sa akwai kwantar da hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kamar yanda Allah ya tsirar da annabi Nuhu da wanda suke tare da shi haka shi ma Allah zai tsirar da shi da wanda suke tare da shi na mu'minai wanda suke imani da shi sannan Allah ya ce waja Allahum khala'if muka sanya su suka zamanto su ne al-khala'if al-khala'if jam'u khalifa wato masu mulki a bayan kasa domin Allah madaukakin sarki ya kaddara cewa dukkan wani wanda ya zo a bayan kasa bayan annabi Nuhu to daga zurriyarsa ne da wanda suke tare da shi ba wani wanda suka yi saura a bayan duk waɗanda sauran jinsin mutane waɗanda ba su imani da annabi Nuhu ba Allah ya kawo ƙarshen su da silsilar su amma bayan annabi Nuhu duk wanda suka zo bayan kasa to daga zurriyarsa ne sune suka zamanto al-khala'i wanda suka zamanto masu mare gurbi a bayan kasa amma sauran al'umomi kafin su ƙarshen su ya kare dan kowa Allah ya halakar da su a bayan kasa in banda waɗanda suka yi imani da annabi Nuhu kuma Allah ya tsirar da su fil fulki a cikin kwale-kwale wanda yake nuna ruko da al-asbab babu laifi Allah zai iya tsirar da annabi Nuhu da mutanensa ya sanya su su tsaya tsakanin sama da kasa kawai suna tsaye tsakanin sama da kasa ko tsakanin sama da kasa ruwa yana halaka mutanen kasa suka sama suka suna can sama Allah ya rike su Allah zai iya wannan kuma ya halatta a cikin hankali zamu iya tasawurin wannan ko eh tunda yanzu ma ga masu science fiction ko ɗan cartoon sai su maka wani abu wanda za ka ga mutum ya tsaya tsakanin sama da kasa saboda hankali zai iya halatta wannan amma sai Allah ya sanya ce ya tsirar da su a cikin kwale-kwale domin nuna ruko da al-asbab kuma kwale-kwalen nan annabi Nuhu ne ya yi da hannunsa wa yasna'ul fulk sai gashi yana sassaka kwale-kwale kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min in jama'a daga mutanansa sun zo sai su rinka izgiri da shi sai ce in tasharu minna fa inna nasharu minkum kama tasharu idan kuna yi mana izgili yanzu mu ma za mu yi muku izgili kamar yadda kuke izgilin to kaga ruko da asbab kenan saboda haka wannan baya kora tawakkal dan an ce ka je kai wani abu ka je ka nemi aiki dan ka samu arziki ko ka je kasuwa dan ka samu arziki daga Allah wannan ba yana nufin baka da tawakkali ba ga annabin Allah a cikin kwale-kwale Allah ya tsurtar da shi to sannan Allah ya ce muka nutsar da waɗanda suka karanta ayoyin mu sai da Allah ya ambaci tsurtarwa tsirarwa tsirar da mutanen annabi Nuhu da ya tsurtar da su da yayi kafin ya ambaci halakar da kafirai menene hikima a cikin wannan tunda da ba sai an halaka ba kamata ya ce sai muka halakar da wanda suka karanta shi sai kuma muka tsirar da shi amma sai ya ce sai muka tsirtar da shi ko muka halakar da waɗanda suka gabata domin tsirtarwar shine babban abun mamaki shi yasa ake cewa kada ka tambayi wanda ya halaka me ya halakar da shi ka tambayi wanda ya tsira me ya tsirtar da shi domin tsirar shine gagarbadau amma halaka ga mutum mai sauki ce saboda dukkan asbabu na halaka suna tare da shi ga nafsu mai umarni da ya kangare ma Allah ga shaitan mai kange ga wutar an kusantar da ita ga mutum ga aljannar nafsu ta surunta tana da nesa daga mutum saboda haka tsirar shine abun mamaki to shi yasa sai Allah ya fara ambatonsa Allah ya tsirar da mu to wannan Allah ya ce ku duba ku ga yaya ƙarshen waɗanda aka yi musu gargaɗi kun ga a cikin wannan akwai bayanin wato adalcin Allah cewa Allah baya halaka mutane baya yi wa mutane azaba sai bayan yi musu gargaɗi sai bayan gargaɗi ya zo musu amma mutanen da suke ba su san komai ba na saƙon Allah wani manzo bai zo musu ba to Allah ba zai musu azaba ba wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula ba mu kasance masu yin azaba ba har sai mun aiko da manzo to shi yasa sai Allah ya ce ka duba ka ga yaya ƙarshen waɗanda aka yi musu gargaɗi ya kasance waɗanda aka yi musu gargaɗi ba su karɓi gargaɗi ba ƙarshen su bai yi kyau ba waɗanda aka yi musu gargaɗi suka karɓi gargaɗi to su ne wanda Allah ya tsirtar da su wannan sunnar Allah ce wanda yake ba ta canzawa kuma duk yanda ka so ko ka fahimce ta kai aiki da ita ko kada kai aiki da ita la tabdila li kalimatillah babu abin da zai canza kalmomin Allah na'am
ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين.
نعم Allah ta'ala ya ce summa ba'athna min ba'dihi rusula, sannan muka aiko da manzanni a bayansa, wato a bayan annabi Nuhu. Wannan ishara ne ga cewa shine farkon manzan, shine manzo na farko. Manzanni sun zo daga bayansa, domin shine manzo na farko. Bayansa sannan muka aiko da manzanni. Ila qaumihim, manzannin nan ya zuwa ga mutanansu. Faja'uhum bil bayyinat, sai suka zo musu da hujjoji mabayyana. Fama kanu li yu'minu, basu kasance masu yin imani ba, basu kasance suna yin imani ba. Bima kadzabu bihi min qabl, saboda ƙaryatawar da suka yi da shi manzan da ya zo musu. Min qabl, tun kafin zuwan hujjoji mabayyana. Kadhalika natba'u ala qulubil mu'tadin, kamar haka muke yimkewa mu rufe zukatan mutane waɗanda suke masu ta'addanci. Bayan annabi, wato Allah ya bamu labari a wannan ayar cewa manzanni sun zo bayan annabi Nuhu, kuma wannan zahiri shine manzanni da suka zo tsakanin annabi Nuhu da annabi Musa, domin daga baya an ce thumma ba'athna min ba'dihim Musa, sannan muka aiko annabi Musa bayan su, wato bayan manzannin. Saboda haka manzannin da ake fada a nan wajen wato na wata fatara ce tsakanin annabi Nuhu da annabi Musa. Allah ya ce ya aiko manzanni ya zuwa ga mutanansu. Waɗannan manzannin sun hada su annabi, sun hada annabi Hud da annabi Salih da annabi Ibrahim da kuma ma manzanni waɗanda Allah bai gaya mana ba. Domin manzannin da muke karantawa a cikin Alkur'ani ba su ne kadai manzannin Allah ba, sai dai ba ma cewa wani manzan Allah ne idan ba Allah ya ambace shi a cikin Alkur'ani ba, ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi a cikin hadisi. Kamar alal misali Buda, masu addinin Buda, ba ma cewa Buda annabi ne ko manzo ne, saboda babu abin da ya zo a cikin Alkur'ani ko sunna da ya ce Buda annabi ne, duk da yana da mabiya da addini na addinin Buda. Ko Zoroaster, masu addinin Zoroaster, ko Tao, masu addinin ƴan Japan, Taoism, ko irin addinin Maya na ƙasar Brazil, ba ma cewa wani daga cikinsu annabi ne. Amma ba ma shakkar cewa babu wata al'umma face Allah ya aiko mata annabi, kamar inda Allah ya faɗa wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, babu wata al'umma face mai gargadi ya wuce a cikinsu. Kuma yace wala kad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayk wa minhum man lam naqsus alayk, mu aiko da manzanni gabaninka, daga cikinsu akwai wanda muka baka labarin su, a cikinsu akwai wanda bamu baka labarin su ba. Saboda haka manzannin da Allah ya aiko bayan annabi Nuhu manzanni ne masu yawa, wanda Allah ne kadai ya san iyakarsu. Amma daga cikin waɗanda Allah ya bamu labarin su akwai annabi Hud, akwai annabi Salih, akwai annabi Shu'aib, akwai annabi Ibrahim, akwai annabi Lut, akwai annabi Yusuf, akwai Yaqub babansa, akwai Ishaq kakansa, akwai Isma'il babansa. Dukkan waɗannan Allah ya ambata mana su a cikin Alkur'ani kafin annabi Musa. Sun zo ma mutanansu da hujjoji mabayyana, shine kowa da irin ayarsa. Wani ya zo da aya masu yawa, ayoyi masu yawa, wani kuma da aya ɗaya, kamar annabi Salihu ayarsa guda ɗaya ita ce taguwarsa. Shi yasa Allah ta'ala ya ce faja'uhum bil bayyinati, da wato hujjoji mabayyana ya kawo su da shi ga jam'i, wato kowanne da irin tasa ayar, wani guda ɗaya, wani kuma ayoyi masu yawa. Amma ba su kasance masu imani, suna yin imani ba, saboda ƙaryatawar da suka yi da manzan nasu min qablu, tun kafin zuwan ayoyin. Wato akwai mataki biyu, manzo ya zo da saƙo, mataki na farko kenan. Mataki na biyu sai ya zo da hujjoji mabayyana, yayin da mutanensa suka tambayi a zo musu da aya, sai ya zo musu da aya. To ya waɗanda suka ƙaryata yayin da manzo ya zo, saboda wato shu'unci da tsiya da ke cikin wato fuskantar gaskiya da ƙaryatawa, farkon haɗuwa da ita, farkon arangamar mutum da gaskiya idan ya karyata to idan hujjoji sun zo ma ba zai imani ba yayin da mataki na biyu ya zo shine hujjoji mabayyana suka zo kuma yawanci suna zuwa ne da nema daga wajen kafirai sai ba za mu imani ba sai ka zo mana da aya ka zo mana da aya yayin da mutane suka ce ma manzanninsu zo musu da aya to ba za su yi imani ba shi yasa Allah ta'ala ya ce wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzaba biha al awwal ba wato ba abin da ya hana mu da mu aiko da aya face saboda na farko sun kareta da ita sunnar Allah ce kuma Allah ya hukunta cewar ba zai halaka wannan al'umma ba kuma sunnar Allah idan ya aiko da aya mutane suka yi to sai halaka su ta zo to shi yasa sai Allah bai aiko da aya ba daga jinsin abinda mutane suke suke nema su zo to Allah ta'ala yace kamar haka yake yimki zukatan waɗanda suke masu ta'addanci masu ta'addanci al-i'tida shine wuce haƙƙi da shi da zalunci duk ma'anar su daya shiga cikin haƙƙin wani mabiya annabawa mutanen annabawa sun shiga cikin haƙƙin annabawa suka sifanta su da ƙarya bayan ba wanda ya kai su gaskiya umarni suke da gaskiya tsoratarwa suke da yin ƙarya amma kuma wai tare da haka a sifanta su da kanciya su ne makaryata sun fi kowa rinjaye wajen hankali amma a sifanta su da kanciya mahaukata ne su sun fi kowa gudun duniya amma a sifanta su da kanciya neman abin hannun mutane suke yi saboda haka duk irin zalunci an yi ma annabawan Allah to menene sakamakon da Allah ya yi musu shine Allah ya yi miƙe zukatan kafirai wanda yake wannan shine zai mayar da mutum hatta dabba ta fi su lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall Allah ce suna da zukata ba sa fahimta da zukata suna da idanu ba sa gani da idanu suna da kunnuwa ba sa ji da kunnuwa waɗannan tamkar dabbobi na gida suke bal hum adall kai bar ma sun fi su bacewar hanya yayin da mutum ya zamanto haka to dabba ma ta fi shi Allah ya kiyaye mu dabba ma ta fi shi to shine Allah ya musu ukuba da tafi komai muni a cikin wannan kuma akwai gargadi da mutum ya ki sallama ma umarnin Allah farkon bayani idan ya zo masa wannan ayar kamar a cikin yadda take a tafsirin ta ya gabata irin ta a suratul a'raf فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين wato basu kasance za su yi imani ba saboda karyatawar da suka yi daga farko shi yasa malamai suke cewa yayin da mutum ya karyata annabawa daga farkon farawa wannan kafir wannan shu'umci wato tsiya dake cikin wannan za ta lizince shi yanda koda ya ga gaskiyar daga baya bai samu ikon yadda da ita ba amma yayin da mutum ya sallama ma sha'anin Allah farkon haduwa da al'amarin to ba abinda zai kara masa sai karin imani akan imani shi yasa idan ka ji abu na al'amarin Allah ko al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yayi maka nauyi kace to Allah ya ba mu ikon aikatawa ka sallama ka yadda zakai ko da ba za ka yi ba kace Allah ya ba mu ikon aikatawa shi yasa yayin da Allah ya ce لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله abinda ke cikin sama da ƙasa na Allah ne in kun boye abinda ke cikin zuciyarku ko kun bayyana Allah zai muku hisabi sai sahabbai suka ce ya rasulullah an rubuta mana jihadi mun yi an rubuta mana hijira mun yi amma wannan ayar cewa hatta abinda ke gudana a zuciyarmu za a yi mana hisabi akai ba za mu iya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ransa ya baci hankalinsa ya tashi yace kuna so ku ce ne kamar yanda bani Isra'il suka ce sami'na wa asaina mun ji umarninka mun saba ba za mu ba ku ce sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir to yayin da sahabbai suka faɗi wannan kalmar suka ce sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir sai Allah ya saukar da amanar rasul annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta musu ki rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na Allah kar ka rike mu idan mun yi mantuwa ko mun yi kuskure ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ubangiji kada ka dora mana nauyi kamar yadda ka dora mana wanda suka gabace mu kuma ya ubangiji kada ka dora mana abinda ba za mu iya ba kowanne idan suka yi sai Allah ya ce qad fa'altu nayi albarka sallama ma Allah kenan dan haka idan ka ji umarni ka sallama ma Allah ko ba za ka iya ba kace Allah ka bani ikon yi sami'na wa ata'na sam'an wa ta'atan to sai Allah ya karfafa ka amma yayin da zaka ce haba da Allah haba haka ake addini ku komai ku yan addini sai ku ce haba me ya rage kuma a rayuwar komai kun ce ba za a yi ba komai kun ce haram to yayin da kai ce zaka yi ma Allah wannan to kana bude ma kanka kofar Allah ya yimke zuciyarka ne ya zaman to yayin da abin umarnin Allah ya zo ba za ka fahimta ba za ka sallama mashi annin Allah ba dan haka lalle mu kula da wannan wannan ta daga cikin ayoyi masu muhimmanci masu karfin wa'azi a cikin alqur'ani da suke nuna wannan sunna ta Allah kan cewa sunnar Allah ta gabata cewa idan mutum ya fuskanci sakon Allah da kafirci a farkon marra to da wuya daga baya kai kan cewa ya zo ya karbi sako amma yayin da ya fuskanci sakon Allah da sallama ma Allah to wannan shine wanda Allah zai karfafa zuciyarsa ya sanya hasken imani a cikin zuciyarsa Allah ya haska zukatanmu da hasken alqur'ani subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk